Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa mu kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Amina Bahari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma, 30 ga watan Janairun shekara 2019, shirin namu zai magana ne akan dokar 'yancin nakasassu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu.
Mun ba da gaskiya cewa wannan zai rage matsalolin da nakasassun suke samuwa a Najeriya kamar yadda ake samunta.
Haka ne Amina, kin san a cikin wannan watan shugaban Najeriya ya rattaba hannu akan sabuwar dokar da za ta baiwa masu nakasa damar inci ɗaya da kowa, wato kaman wajen neman aiki da hana tsangwamar su. Don haka ne yau wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntuɓi wani dan majalisar dokokin Najeriya domin jin menene dokar ta kunsa. Za kuma mu ci ta bakin su kansu masu fama da wannan lalurar, sannan dan iya yayi sharhi akan wannan dokar.
Yanzu amma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta wani hanyoyi ne kuke ganin ya kamata a tallafawa masu nakasa, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Haka yake, to an samu ta farko a yau ta fito ne daga Usman Ibrahim Kepi, inda yake cewa ta hanyar inganta rayuwarsu ku tashi lafiya.
Amsa na gaba kuma ya fito daga burin Abubakar Kawu Girgir, inda ya ce hanyoyin suna da yawan gaske, amma kaɗan daga cikin abin da ya kamata a taimakawa masu bukata ta musamman shine basu kulawa ta fannin ilimin su da kuma jawo su jiki, sannan kuma da tafiya da su a kowane al'amari.
Haka ne kam. To sai amsa ta gaba, inda ta fito daga Abdullahi Musa Digil, Allah sa na faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa samar musu da rayuwa ingantacciya ta hanyar ilimi da koya musu sana'a shine mafita a gare su.
Amsa kuma daga wurin Abdulkadir Sarkin Hurumi, inda ya ce ta hanyar sama musu sana'o'i da kuma basu ilimi kyauta da magunguna.
To sai Kabiru S. Hain Alhaji, inda yake cewa a gani na kamata yayi a taimaka musu da sana'o'i ta yadda za a kula da su da ta yadda za su kula da kansu.
Sai kuma amsa daga wurin Mamuda D. Salihu tare da Mamuda mai sai da magani Garba Cede, inda yace salamu yau da gobe. Hanya da ya kamata a taimakawa masu nakasa shine hanyar sana'a ta dogara da kai, kamar aikin hannu ko kasuwanci.
To an samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Kabiru Musa Umar, inda yake cewa kamata yayi masu hali da kuma gwamnati ta taimaka musu da jari su kuma kama sana'o'i su ma domin su dogara da kansu.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
To yanzu bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin Sa'i Salawal Akara.
A zaune na iske dan iya yau kamar wani mai daukan darsu, nace dan uwa lafiya kuwa na ganka lagalaga kamar ka ga su, yace kai dai bari kawai na yi karaka da ka jani da musu, domin ni nan da ka gani nayi nisa ne a tunanin sabuwar dokar nan ta kyautata rayuwar na kasassu. Ka san shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar da aka ce za ta kula da su, domin da wannan doka yanzu duk wani dan kasa ko hukuma hukumar da tace za ta musguna musu akwai tarar tilun kudi daga naira 100,000 zuwa miliyan guda da gwamnati za ta karbe har ma ta zuba su a asusu a takaice dai wannan sabuwar doka za ta jaddada wa masu bukata ta musamman su ma fa mutane ne irin kowa ba su da wani na kasu kuma babu wata hukumar gwamnati da za ta rinka gudanar da ayyuka ta ce kuma babu su shine fa nake ganin wannan zai ma taimaka wajen share sunan da ake kiran su da shi na kasassu nace gaskiya kuma dan iya wannan doka za ta samarwa da masu bukata ta musamman din da ake kira na kasassu a wannan kasa yanci saboda za ta taimaka wajen kare su daga dukkanin tozarci domin dama masu bukata ta musamman a Nigeria sun dade da wannan kulafuci ko da yake dai kuma duk da wannan doka dole su ma masu bukata ta musamman din su dage kada su kashe jiki da lalaci game da ilimin kansu da na ƴaƴansu kuma dole ne su miƙe kada su yi sakaci tunda dokar dai ta nuna ƙarar cewa haramun ne a nuna wa waɗannan mutane da ake kira na kasassu bambanci wanda kuma ni ina ganin da kakkiyar zuciya da ilimi ne kawai za su taimaka musu wajen ganin sun kai ga gaci amma fa bangaren mahukunta ma akwai buƙatar jajircewar shugabanci ta yadda duk wanda ya ci mutuncin masu bukata ta musamman din da ake kira na kasassun zai gamu da hukunci musamman ma dai ganin yadda idan mutum ba shi da galiwa a Nigeria ya kai kara sai ai ta faman dogon turanci dan yace to mu dai na ikarfatan mu Allah ya sa zuwan wannan doka ya sa al'umar kasan da kasassa amfana domin naga wani sashin dokar na cewa an ware wa na kasassu kashi 5 na guraban ayyuka a dukkanin hukumomin kasan nan dan su ma su dana kaga ai wannan zai taimaka wajen rage adadin na kasassun da ke garari a rana sannan in aka bi wasu sassan ma ita wannan sabuwar doka za ta rage wa na kasassun kasan yawan barazana ko da yake dai kuma su ma akwai bukatar su rike wa wannan kasa amana kada samun wannan dama ya sa su fara yi wa kasar barna ko kuma idan sun samu gurbin aiki a gwamnati su yi amfani da lalura su zama ƴan share guri zauna abin sani dai shine duniya na sanar da sanya hannun da shugaban kasa yayi kuma kowa na ta murna amma kuma bin wannan doka sau da kafa ne zai zama ma'auni ga dukkanin masana kenan babban aikin da ya rage gaban kowane dan kasa shine aiwatar da wannan doka tun daga manyan mu har zuwa kanana
to ba dalla an gaishe da dan iya ya ragargasa
mana ya mana
doka dalla dalla kam
to yanzu bari mu ji ta bakin masu fama da lalurar nakasa akan wannan dokar
to ya nakasassun kasar suka ji da wannan abu shugaban nakasassu na jam'iyyar APC musu bahu lawal diddi yana mai cewa
mun ji dadi muna tare da farin ciki duk nakasashen da yake Najeriya ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abinda shugaban kasa ya mana abinda wani fatin ya shekara 16 bai iya yi bane an fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari wanda yau ya ba mu ƴancinmu a matsayin mana ƴan kasa masu bukata ta musamman ya ba mu ƴancin mu a matsayin mana ƴan siyasa masu bukata ta musamman
amma shugaban kungiyar neman ƴancin makafi a arewacin Najeriya Ali Yahaya Gwarzo ya ce ba sa hannu a dokar bane aiwatarwa
kullun sai a dawo da ita sabuwa ai mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a ai nasara domin mutanen mu su bada ƙuri'u ai nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu karbaki su zo su dinga ganin mu akan titi wannan Allah ba zai goyi bayan irin waɗannan abubuwan ba idan ubangiji ya taimake mu wannan doka ta tabbata ita ce kyakkyawar hanya wacce gwamnati za ta zo da ita ta hana bara cikin adalci amma middin wannan doka bata tabbata ba duk wata hanya da gwamnoni suke bi ko kuma gwamnatin tarayya take bi dan ta hana mutanen mu bara to hanya ce wacce babu alheri a ciki kuma alheri ba zai haifu ba gwamnatocin da mu Allah ya dora wa shugabancin mu su ji tsoron Allah kuma su yadda mu ma da Allah ya nakasa mutane ne kamar su kuma idan Ubangiji ya ga damar ya maida kowanne ɗaya daga cikin su makaho ko gurgu ko bebe ko kuturu a cikin sakan ɗaya zai maida shi. Saboda haka ba wai sun fi ƙarfin Allah ya musu yadda ya mana bane. Saboda haka su sani kamar yadda kowa yake zaɓar su, mu ma haka muke zaɓar su, su kyautata mana wajen karatun mu, su kyautata mana wajen kiwon lafiyar mu, su kyautata mana wajen karatun ƴaƴan mu da kuma sana'o'i, domin dukkan mu akwai masu yi. Muna da baristas da professors da doctors a cikin nakasassun mu, amma ba a taimakon mu a wannan gwamnatin ta Najeriya.
To sai
To Madalla, bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawa da ta yi da ɗan majalisa daga jihar Plateau Timothy Simon akan abubuwan da wannan dokar ta tanada.
Wannan doka da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu na nuni da cewa daga yanzu muskuna wani nakasashe babban laifi ne a Najeriya da ka iya kai mai laifi fursuna na tsawon watanni shida, ko kuma a ci tarar mai laifi har naira miliyan ɗaya, ko kuma a haɗa duka biyu a ci tarar kuma a zauna a jarun. Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Fancin Kanke Kanam daga jihar Plateau Timothy Ngolu Simon ya yi ƙarin haske akan dokar.
Mun lura cewa akwai damuwoyi da yawa. Akwai mutane wanda suna nan suna samun yanayin tafiyan rayuwa da sauki, akwai waɗansu kuma wanda ba su samun shi da sauki, wato na kasasun kenan, wanda ba su a ji sosai, ba su a iya tafiya, ba su a gani, da irinsu da yawa wanda yanayin rayuwa ta ja musu. Mun gani cewa ya kamata a yi wani doka wanda zai taimaka musu. In ba dai an zo da shi ta hanyar doka ba, ba za a kula da su ba. In kuma ba kula da su ba, ya zama cewa ba a damu da su a duniya ba, wahalolin su zai yawa. Kuma kin ba da kin gani cewa ana demokradiya ne, duk abin da ba shi da doka kowa zai yi abin da ya ga dama. Shi yasa aka zo da wannan doka, mun zo mun nade shi majalisa na birnin Taraya da majalisar da tije duka gaba da mu hada hannu muka yi wannan abun. Shi shugaban kasa Baba Buhari kuma ya yi na'am da shi, saboda shi ma yana da wannan tausayin, ya sa hannu a wannan dokan. Yanzu muna da dokan kyautata wannan kasasu a kasa, kuma ya ce zai kafa hukumar kula da wannan nakasasun. Mun ba da gaskiya cewa wannan zai rage matsalolin da nakasasun suke samuwa a Najeriya, kamar yadda ake samunta a waɗansu kasashen, su ma su ji daɗin zaman rayuwar kansu a wannan ƙasa.
To akwai wani tanaji da kuka yi na ƙila maganan gine-gine ko kuma inda za su tafiyar da rayuwarsu mafi sauƙi?
Akwai su da yawa, saboda su na kasasun ba zama wuri daya suke ba, akwai ma'aikata a cikin su. Shi yasa muka ce 20% dole a ba ma na kasasu wanda suke shirye, suna da takardunsu su yi wannan aiki a basu. Zuwa wurin aikin yakan ja waɗansu damuwoyi. Akwai irin motocin su wanda su da kansu suke tukawa, ba kamar motocin waɗansu yadda mu masu wanda ba mu da damuwa muke tukawa ba. In sun iso, akwai hanyar da su ba za su iya su hau gidan sama kamar yadda mai kafa biyu zai hau ba. In an je airport filin jirgin sama, ba za su iya shiga ko ina kamar yadda mai kafa biyu, mai hannaye biyu, mai idanu biyu, mai kunnuwa biyu zai iya shiga ba. Saboda haka an yi gyara, ko kuma za a gyara musu nasu hanyar yadda zai taimaka su zo su wuce. Ko gidajen zama za a dube shi kamar yadda ake yi a kasashen da sun fi mu girma, saboda su same shi da sauki. Gidajen da an riga an yi su suna nan, basu doke da wannan basu doke da wayannan structures din ba. Amma wannan dokan ne ta bayyana cewa ya kamata daga an kafa dokan, daga an fara amfani da dokan, duka gidajen da za a yi, don ba san ko wane ne zai zo gidan ba, na kasasu zai iya zuwa ya yi haya a gidan, gidan ya zo ya same shi da sauki duk inda zai je. Saboda ba inda za an keɓa cewa ga nan angon nan na kasasu ne, ga wannan kuma na sauran mutane. Tunda ba mu riga mun yi haka ba, dole ne a gyara ko ina da tunani cewa kowa zai iya zama a ko ina, ko filin ball ne zuwa filin ball ne, akwai inda za a yi musu. Saboda su ma suna da kallon kafan kansu, suna da kallon hannu, suna da kallon sanda, da yin wasannin da kowa yake yi su ma suna yi yanzu. Saboda haka mun dube shi cewa kowane fani
suna nan a wurin. In ya kai wani lokaci ne wanda za mu ce to bari mu kebe angonsu, wanda mu ce ga angon na kasa su kenan a je a zona, to wannan zai iya ba zai sa ba za a same shi da sauki ba, saboda ko mutun shi na kasa su ne ba zai haife na kasa su ba, wanda zai haife su yara ne wanda su ba kaman shi ba, saboda haka ba za a zona a wurin a ce wannan wurin na wane bane, saboda haka muna nan tare a ko'ina.
A cikin dokan nan akwai inda ake maganan wanda aka kama shi da laifin musgunawa na kasashe, me za a yi mai?
In an kama mutum da laifin musgunawa na kasasu, ba za a bar shi ba, saboda in ba a yi dokan haka ba, mutane ba za su kula da su ba. Lamba 1, ya zama dole ne ka lura in ka ga na kasasu kusa da kai ka bashi wurin zama, ka tashi mishi, in yana nan kuna layi ne ka bar shi ya wuce a gabanka. Koma ba za a baka wani horo bane, ya kamata ka sani, tsoron Allah ma a zuciyanka, ya kamata ka sani cewa wane a bashi wuri. In kai ne kana na a wurin, zaka so ayi maka, saboda haka ka basu wannan. Wayanda kaman kungiyoyi gabaɗaya, organizations wanda sun kasa yin wannan, wanda sun musguna musu, doka ta ce za su biya miliyan ɗaya, kuma za a yi ya kulle mutum har zuwa wata shida. In individual ne kuma 100,000 za ka biya. An yi shi ne haka saboda kowa ya sani cewa wannan abun ba wasa bane, dukanmu halitan Ubangiji ne, kuma dole ne mu lura da juna. In ba mu yi shi ta doka ba, ba za a damu ba, su kuma za a dinga musguna musu a ko'ina a koyaushe. Waɗansu wanda suna da a ce suna da ciwon kanjamau da sauransu, su ma na kasa su ne, bai kamata a kore mutum a aiki saboda yana da wannan cutan ba, bai kamata a kore wani saboda yana da ciwon a ce ciwon mura mai ake kiransa, ciwon fuka, bai kamata ba a je a lura da shi. Saboda in wani organization, wani kungiya ta yi wannan, ta kare wannan dokan, saboda haka dole ne a hukutanta.
Saboda haka za a iya kai mutum kara kenan,
za a iya kai mutum kara. Su na kasa sun, Allah ya taimaka ma idanunsu sun budo sosai, don sun san wahalolin da suke tafiya a ciki. Yanzu da wannan dokan sun sani cewa akwai wannan dokan, suna binta kowane rana. Wayanda ba su da wannan damoyin ba su damu ma ko akwai wannan dokan ba. Ya cancanta yanzu hukumomi, National Orientation Agency, the Ministries of Information, su dok su wasar da wannan labari a sani ce daga federal, birnin tarayya, jihohi da kuma karaman hukumominmu, su ba da wannan shela a sani cewa ko a yaushe ne in an samu wani da wannan abun, ko a ina ne, ko churches da masallatai da sauransu gabaɗaya, ko ina, inda ko makarantu ne, ko a kasuwa, dole ne a bi wannan dokokin. Kowa da kowa ya kamata ya sani cewa dokan nan fa ta zo, saboda haka a yi a taimaka ma jama'a. In mun yi haka ya nuna muna son juna. In yayi haka damuwoyinmu da yawa za su ragu, saboda in ka gan wani ka tausaya masa, kai ma ka nuna tsoron Allah kenan, za a yi zaman lafiya.
To wannan hukuma da kuka ce a kafa a cikin wannan doka, wato kun yi shi ne domin kyautata musu kenan su daina bara?
Mun yi saboda a taimaka musu a rage bara. Za a iya taimaka ma mutane a hanyoyi daban-daban. Akwai suna nan da yawa wanda suna bara saboda ba su samu abin yi ba. In an yi haka ya zama dole, in wani kungiya za ta diba mutane, in ta diba wanda suna nan da jikunan su sab, dole ne sai sun duba su nema wayan da suna nan a kasa su, saboda akwai filinsu. Ba yadda za a cika 100% da wayan da ba su da damuwa, za a cika 90 ne a bar 20, sai an neme su. In an neme su kuma yawancinsu suna nan suna bara a waje. Akwai wanda ba su da takardu suna nan su ma a wurin. Ya cancanta su ma su doke wannan zarafin su je su shiga. Akwai makarantan kasasu wanda gwamnati ya kamata ta gyara musu, su je wurin su samu ilimi, ko secondary ne, saboda akwai fili yanzu. In ba sun je makaranta su ma su samu wannan abun ba, wa zai cika filin aikinsu a wannan kungiyoyin? Dole kowa yana da nashi abin da ya kamata ya yi, na kasasun su yi nasu, gwamnati su yi nasu. Amma da yawa wanda suna nan a wurin suna nan da ilimin su, waɗansu da ma ba su da ilimin boko, suna da ilimin tunanin da za su yi abubuwa. Akwai wani wanda na ganin shi kowane lokaci yana aikin welding, kullum wani Alhaji yana aikin welding, in ka wuce yana da hannu ba shi da hannayensa biyu, amma in ka gan yana ja, in ka gan yana jan generator, sai ya sa anan a hamatan shi yana ja, kana kallon shi yana yi kaman ya fi ma masu hannaye biyu. Akwai wani yana gona sai ja wannan water pump nashi, yana duk ina ganin su a Facebook irin wayannan, in an je an taimaka masa, an kara mishi, an sa shi a wani aiki, aikin gwamnati ba karamin riba za a samu ba, ya samu makan shi kuma ya samu ma jama'a a ƙasa.
To wannan hukuma mai kula da nakasassun nan idan ta fara aiki, dole ne kenan ta dauki nakasassu, kuma kila mai kula da su din ma zai zama nakasasshe?
Ya zama dole, don akwai dole a samu shugaban su, a samu shugaban su ko a department ko a unit wanda kullum zai dinga lura da su a wurin, saboda su dokokin cikin gidan ma za ya kamata a kebe waɗansu dokokin cikin gidan banda dokokin da an riga an kafa na dibansu, saboda in an zo wurin a san yadda za a yi a yi tafiyar da su, za a samu shugabansu, shugabansu zai dinga musu magana, ko training ne ma, kowane lokaci ana training ma ma'aikata, su ma a same su da wannan training. Akwai nakasassun ba kawai a Najeriya kare ba, suna nan ko ta ina, akwai ministoci wanda nakasassu ne a waɗansu kasashe, akwai ambassadors, akwai waɗansu suna ayyukan. In su suna wannan ayyukan, in wannan sun hadu da su, za su karfafa su, za su gani cewa ashe kasa bata kisu ba, ashe Allah ma bata kisu ba, saboda su samu karfafawa, in sun dawo gida za su taimaka ma wanda suna nan. Waɗansu su ba su fita uje, waɗansu suna kashe kansu a cikin gida, waɗansu kuma suna da cutan sai su zo na ba za su fita, suna jiran ranar mutuwa kawai. Amma in sun gane cewa wannan abin yana kasa, kin gan zai karfafa su, za su fita uje su nema inda za su sha iska, su nema inda za su samu taimako, su ma su yi taimako ma waɗansu.
Wannan sabuwar dokar albashin nan yanzu da aka ce a biya ma'aikatan gwamnati naira 30,000 a matsayin albashi mafi ƙanƙanci, za ku tabbatar cewa wannan hukuma mai kula da nakasassu ita ma ta bi wannan umarnin?
Wannan ya zama dole, su ma yan Najeriya ne, su ma yan kasa ne, ya kamata nasu ma majalisa a son majalisa kada ya kasa 30,000. Amma tunda ya zama haka gwamnati ta ce ba ta da kuɗi, to bari a fara da 30 din. Shi yasa kin ga majalisa muka ce bamu yadda da 27,000 ba. Menene bambancin 3,000 wanda ba za cika kai 30,000 ba? Daga yanzu mu fara da ita, sai nan gaba in Allah ya albarkace mu, za mu iya mu tattaune, za mu iya mu je mu duba, mu bude duk albarkun da Allah ya riga ya bamu. Banda mai din nan akwai yawancin su ba jihohin plateau a Nigeria wanda ba ta da mineral resources, a je plateau, a je Kogi, a je Kano, a je Zamfara da sauransu, kowa na da wani abu. In gwamnati ta taimaka an developing wannan abubuwa din, ba za a rasa abin da za a biya ma'aikatan mu har 100,000 a kowane wata ba. A yanzu su ma ya kamata su na kasasun nasu ya dan fi ma na wayannan na sauran jama'a. In an sa a wannan ra'ayina ne fa, ba ra'ayin National Assembly bane, a ra'ayina ya kamata su ma su samu nasu ma ya fi haka, saboda ya taimaka musu. Amma dai an fara dai a fara, na sani da lokaci za a samu gyara, za a samu yadda za a same shi da soki. Na ba da gaskiya za mu yi wannan, kuma zan yi wannan, bari a fara da wannan. Muna da muna kara guzari akan kowane dokokin da muke yi kowane lokaci. In mun dawo, in an zo an fara wannan, tunda mun riga mun nade wannan, in an zo an mun zo mun koma an fara amfani da ita, za mu iya mu zo da shi so that a bude shi, saboda ba za a kulle doka ba.
Wato abu ne da za a yi ta gyaran shi akai akai.
Za a ta gyaran shi akai akai. Za a ta gyaran shi, bari mu gan yadda za a fara. Muna kiran shi shugaban kasa Baba Buhari, kada ya doke lokaci ba, ya bude wannan kamar yadda ya sani wancan bill na not too young to run, ya sani waɗansu bill, wannan shi ma ya kamata a fara ɗiban mutane, a fara ɗiban neman nakasassun, su nakasassun su ma da kansu su fara fitan a fili, su nuna kansu, kada su ji kunya, kada su ji tsoro, su fita su nuna kansu, saboda akwai fili saboda su.
A kana nufin a fara aiwatarwa tunda ai ya riga ya sa hannu?
A kafa ba a kafa kungiyan ko kuma hukuman kyautatawa na kasassun ba tukuna. Ya kama in ba a yi wannan ba, ai to ina ne dokan za ta bi? Ina ne za a wannan hukuman ita ce za ta duba kowane kungiya
kungiyoyin gwamnati ko suna bin wannan dokan ko ba su bin wannan dokan saboda an kafa ta za ta bi kowane ministry agency ne su ko department su duba in za diba mutane a NNPC in za diba mutane a DPR in za diba mutane a National Assembly in za duba dole ne kawai sai an dibe su dole sai an dibe su in ma wani bai apply a cikin su ba za a fita a advertise a nuna a yi shela cewa ana bukatan mutane anan saboda suna nan a kasa babu kungiyar da za ta ce ta neme su bata sabe su ba saboda suna nan ya zama dole ma in ma qualification din ya nasu yayi yawa za a sokar da su saboda a taimaka musu in ana neman duka graduate ne amma ba samu graduate na kasa su ba amma ana an samu mai diploma da NCE da secondary dole ne a sokar da abin nan din kungiyoyin ciki shi yasa nace miki ya kamata kungiyoyi internal abin nan dokokin su ya kamata ya rufe wannan na kasa sun saboda a taimaka musu in ba mai degree a samu mai diploma shi ma yayi aiki shi da yake shi na kasa su ne an yi dokan ne ya taimake su ne so ba abin da za a yi wanda zai taimake su wanda za a ce an bai daidai ba
kuma dama ai ku kuna sa ido ne akan hukumomin gwamnati za ku dan taimaka kenan ko
mu muna sa kai na ba da gaskiya na tabbatar miki cewa a National Assembly in wannan abun an kafa wannan abun mu ne zamu fara bin wannan dokan za a diba mutane a National Assembly kin san da yake ido na kanmu kowane lokaci ba za mu iya mu zo mu ce ba za mu yi wannan abun ba za a tambaye mu muka yi wannan dokan a fara da mu za a diba mutane ina feeling na kasasu anan dole ne a fitar da shi a gaya musu duk wanda ke zuwa ya zo a National Assembly ma yadda aka yi ta akwai kaman da an sani yadda aka yi National Assembly kowane office na kasasu zai iya shiga saboda muna da hanyoyin mu wanda zaka iya kabinan ko mai kafa ko mai ido ko mara ido zai iya ya shiga kowane gefe a National Assembly kaman da mun sani ne an yi wannan abun haka saboda haka kowane ministry kowane kungiyar gwamnati ta je ta yi wannan saboda a same shi da sauki
daga ƙarshe kuma bari mu je daga bakin barista mai nasara Umar Ibrahim
shi kuwa barista mai nasara Umar Ibrahim ya ƙarin haske ne akan abin da dokar ƙasa ta tanada
musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya amana ne Allah Ubangiji ya bamu akan mu na mai kokari mu kirke su gibe da ke akwai tsakanin raunin su da kuma mu cikakkiyar lafiyar mu wannan abun shine inda Allah yake so mu rike amana mu cike wannan gibin ta yin adalci a zamantakewa shugabanni haƙi ne Allah ya dora muku sashi na 411 na tsarin mulki ya ce majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukuma saboda sashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da yanci na dan adam ya yi walwalashi ya yi tafiya duk inda yake so sannan sashi na 15 sakin sashi na 2 da na 3 da na 4 na tsarin mulki ya ba da tanaji na cewa dan adam ko kuma dan Najeriya ya je duk inda ya ga dama a Najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amala neman arzikin shi
haka yake barista kam kowa da amma yana da wannan damar yin duk abin da yake so
kuma da yake Allah ne ya sa musu baya su suka sa wa kansu
kwarai da gaske to ya kamata mu ma a matsayin mu na ƴan ƙasa mu miƙe tsaye mu taimaka musu akwai wasu masu ƙananan sana'o'i ya kamata ku dinga ba su damar su ma a dama da su a dauke su aiki akwai abubuwa da yawa zaki ga Amina in kika duba kamar ƙasashen da zaki ga Amurka zaki ga aikwai aiki da yawa da masu lafiya ke yi da su ma ana ba su a wajen nan
kamar a wurin inda ake aika sako wato post office
da wurare shaguna ma kamar su Walmart ma zaki ga akwai ayyuka da yawa da suke yi
akwai ma wani lokacin da nake yarinya mai saida mana da su tsuntsiya da abubuwa yana da nakasa amma yana nan da shagon shi a Use Market kuwa
to jama'a mu rungume su dukkan su ma ba Allah ne ya daura musu ba su suka sa ma kansu ba duk a zama daya a taimaka musu Allah kuma ya taimaka mana gaba daya duka Allah muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin
Amina Buhari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa
Wasanni na motsa jike dinkin su mutashare ba ta ba.